ولخيره قدير وسوف يجازيكم به فيعاقبكم في الدنيا او في الاخره الا تحذروا. وبالله تبارك وتعالى استولى الغير يا كلا قائل كما سيمان مع الاخره لم تمت شكل قائل ان ما عند في ملكه ما في ايمان يمكن ان يكفر باكره بني لاخر كثير ايها الناس اصحاب القوه والقوه ان ذكر موسى ان كلا منها طوالي ما ابو سعد ايمان يمكن شيء ايمان shine tantan da ubangiji da yake cikin zuciyar kowane bawa da imani. Imani shi yake sa bawa ya yi aiki na alkhairi na imani. Imani shi yake sa bawa ya guje wa aiki na sharri na banza. Matuƙar bawa yana da imani a zuciyarsa, da imani zai dinga yi masa jagoranci wajen kyawawan ayyuka, kuma yi masa jagoranci wajen kawar da shi ga barin munanan ayyuka. Ke sa a nan Allah sai ya kira masu imani da sifar abin da suka yi shi ne imani. Ya ce, ya ayyuhan ladina amanu ayyaman amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula. Masu irin wannan imani wanda suka yi imani da rububiyyar ubangiji, suka yi imani da uluhiyyarsa, suka yi imani da ubangijantakarsa, suka yi imani da cancantar shi ne abun kauta da gaskiya, suka yi imani da manzancin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam, suka yi imani da addinin musulunci kadai shi ne addini na gaskiya. Su Allah yake wannan shiryarwa, su Allah yake wannan kira, domin imani shi yake sa a yi abin yi a ba abin bari. Kace, ya ayyuhan ladina amanu, sai ya ce kunu qawwamina. Kunu qawwamina, qawwamin jam'u qawami wa huwa kathirul qiyam bil adl, fi dhatil mubalagha. Ce kunu qawwamina, ku zama masu yawan tsayawa, ba masu tsayawa kaɗai ba, kuma masu yawan tsayuwa. Bil adl, akan adalci. Ma'ana, koyaushe kuna tsaye akan adalci. Ba adalcin ku sai kun gana ba, wani fi masa adalci, wani fi masa kishiyar adalci. A'a, ku zama masu adalci a koyaushe ga kowa, kuma a kan kowa. Shi ne Allah ya ce kunu qawwamina bil qisti bil adl, ya ce shuhada lillahi, ku zama masu shaida tsakani da Allah. Domin Allah madaukakin sarki a matsayinku na bayan Allah masu imani, ko Allah ya dora wa nauyin wakilcin yin shaida a doron ƙasa tsakanin mutane guda biyu, tsakanin mai haƙƙi da wanda ya ɓaci haƙƙi, ko wanda ake bi haƙƙi. Ku ne shaida da za a kawo gaban alƙali, ku ba da shaida. Tabbas abu kaza na wane ne, ba nasa ba ne na wane ne, ko abu kaza ne yake hannun wane ba nasa ba ne na wane ne, ko abu kaza na wane ne. Ku ne za ku wannan shaida, ku tabbatar kun yi ta wato da gaskiya, kun tsaya a kan gaskiya. Da wannan gaskiya ne haƙƙi zai karɓu ga mai shi, ga wanda ba mai shi ba, zuwa ga mai shi, cewa zuwa ga wani mutum. Don haka Allah ya tsayar da ku, ya ɗora muku wannan nauyi na yin shaida a bayan ƙasa, lokacin da buƙatar hakan ta taso, lokacin da ake buƙatar shaida a kan abin da ake son a yi shaida a kansa, musamman na haƙƙi ne ko miye, ko kuma kun san abin sani na haƙiƙa. Aka kira ku, ku ne za ku ba da shaidar da za ka karɓuwa mai haƙƙi haƙƙinsa. Allah ya ce walau ala anfusikum, shaidan nan ko a kan kanku take, ku yi gaskiya, ku faɗi gaskiya. Yaya mutum ba shi da gaskiya, aka ce kuma yi wa kansa shaida da rashin gaskiya? Yaya mutum zai yi wa kansa shaida da rashin gaskiya kenan? Kauta hanya za a biya yi kenan, ko ba yadda za a yi kawai sai ya yi shiru, ko ya kara, ko a ce kare kanka, ya kare kansa, ko da ƙarya ya wuce. Allah ya ce ku yi shaida da gaskiya, sai ce walau ala anfusikum, ko da a kan kanku ne. Wanda yake mara gaskiya, ta wace hanya zai shaida a kan kansa da rashin gaskiya?
تو چاہیے اسی کی اور یعنی یہ اعتراف یہ انت لیتی کہ تبت وندم ابو da ake zargi na da shi na kuskure ko na aikatawa haka yake ko kuma wannan abu da ake nema a waje na tabbas ba na wani ne na wani kaga ya shaida akan kansa da me kenan da gaskiya in ya kishe wannan fa kaga farye da gaskiya ba kaga ni ya kokarin kare kansa cikin abin da yake na laifi ko kuma ainihin wato ne ke kokarin kare kansa kan ya tabbatar wa kansa abin da ba nasa ba kaga nan duk bai wa kansa shaida da gaskiya ba sai ya ce aure walidai shaida da ko ga iyaye za ku bayar ga uwa ne ko ga uba ake neman haƙƙi a kansu wato kuma su ne ba su da gaskiya to a nan ainihin wato su ma a wannan mataki a wannan wuri wato ku tabbata kun yi wato shaida da gaskiya shi yasa sai malamai suka kawo ta ka'ida gaba ɗaya wato babbar ka'ida ka'idar da suke kiranta al-qa'idatul amma wato ka'idar da ta fita haɗe wato tun lokaci mai tsawo suka ce annal fariba la yashhadu li fariibihi walakin yashhadu alayhi cewa ɗan uwa ko makusaci ba zai yi shaida ga ɗan uwansa ba ba zai shaida ga ɗan uwansa ba sai dai ya yi a kan ɗan uwansa haka ɗa ba zai shaida ga babansa ba sai dai a kan babansa uba ba zai shaida ga babansa ba zai shaida ga ɗansa ba sai dai a kan ɗansa akwai bambanci tsakanin shaida ga mutum da a kan mutum ko da abu ɗaya ne mai bambanci shaida ga mutum me kenan me kai masa aka ce in shaida ga wani wace irin shaida za ka bayar ai shi ne akwai bambanci tsakanin shaida ga wani da shaida a kan wani da bihira ake yi har yanzu shaida ga wani cewa goyuwa bayansa za a yi kenan shi a ba shi gaskiya shaida a kansa kuma shi ne ba shi da gaskiya a tabbatar masa rashin gaskiya ko an ce an yi shaida ga wani an ba shi gaskiya kenan in an ce an yi shaida a kan wani an ba shi rashin gaskiya kenan sai zama ɗa ba zai yi shaida ga babansa ba amma in ta kama yi a kansa an ba shi damar yi wannan saboda ni saboda kusacinsa ne me yasa shaida ɗa ga uba idan wato wajen ba da kariya ne ko shaidar uba da ɗa ta wajen ba da kariya ta zamanto ba za ta karɓu ba saboda ni ba za ta karɓu ba amma da shaida zai yi a kansa da rashin gaskiya sai ta karɓu saboda ni shaida da shi wajen ba shi gaskiya uba ya yi shaida ya ba ɗansa gaskiya ko ɗa ya yi shaida ya ba babansa gaskiya shaida ba za ta karɓu ba me ya hana rashin karɓuwarta saboda ni saboda kusacinsu ga juna kusacinsu da juna dan ya ba da shaida ya kare babansa ai bai wani abun mamaki ba ka gani bai wani abun mamaki ba amma idan ya yi shaida ya ce gaskiya abinda mu mun tabbatar baba ba shi da gaskiya a wannan ai shi ya abun mamaki ko shi ne ka ga shi ne wato shi ne abinda Bahaushe yake cewa wato kare ya ciji mutum ba abun mamaki ba ne amma mutum ya ciji kare ba ai abun mamaki ne ko shi ne ba a san mutum yana cizon kare ba ba ka ce kare ya cizi wani kowa ya sani za a iya samun mahaukacin kare ya haɗu da mutum ya cije shi amma a ce wani ya cije kare su ta ya aka yi shi ne abun mamaki cewa in yan shaida kyakkyawa gare shi don mai ba za ta saboda kusacinsu na alaƙa cewa ai ba abun mamaki bane dan ya je ya kare mahaifinsa ya faɗi ya ce mahaifinsa ne da gaskiya amma yake ce gaskiya ba ba shi yake shine ba shi da gaskiya wannan shine babban abun mamaki sai ya zama shaida gare shi wato ba za a karba ba shaida a kansa wato za a karba haka malamai suna da yawa daga cikin fuqaha suka tafi a kan wannan matsala suka ce kai hatta wato mai hidima a cikin gida ma'ana yaron gida kenan ba zai yi shaida ga masu gida ba sai dai a kan masu gida ma'ana yaron da yake hidima a cikin gida ko ma'aikaci ko lebura ko mai gadi ba zai yi shaidar da za ta ba da kariya ga iyayen gidansa ba sai dai in abin da wato suka aikata ne na laifi ya ba da shaida to shaidarsa za ta karba a nan saboda lokacin da ya ba da shaida a kan su kyakkyawa za a kalli cewa yana kara aikinsa ne da abincinsa akwai shubha da za ta hana shaidar ta karbu shi da Allah ya ce walau ala anfusikum ko a kan kanku aw liwalidaini ko iyaye iyaye a ba da shaida a kan su ba gare su ba haka sauran wal aqrabina kuma ƴan uwan da suke ko dangi na jiki ko ƴan uwa na kusa makusanta su ma ba za a yi shaida gare su ba sai dai a kansu sannan Allah maɗaukakin sarki har yau ya daɗa jar kunne ya ce in ya kuna ganiyar an fasira idan wanda za ku yi shaidan nan gare shi ko a kansa mawadaci ne an fasira wanda za ku yi gare shi ko a kansa mawadaci ne wa fasakiri ne talaka to ku sani fa Allahu awlatihima Allah shi ya ku cancanta da su shi ya kamata ku duba za ki iya zuwa a ce za ka ba da shaida ka kalli wanda za ka ba da shaidar gare shi ya samu kariya da Allah ko da shi ne sai ka kalli cewa ai tunda wani mai hali ne ya kamata ka yi masa kyakkyawar shaida ya san kana son sa dan in an fito sai ya maka ihsani sai ya kai ma ainihin wato sai ya mata ainihin wato dan wani abu sai ya jeho maka wani dan kulli sai ka ji da mu sai ka ce kace a wallahi gaskiya wannan Allah ya rafita alai ai hakuri ma yi ai wannan ma dai dan abin ya kai mun dade muna cewa tuntun ya kai kotu tuntun sai da abin ya kamari ka kuma ka san abin da kake faɗa ba haka bane kai kokari ya kake amma saboda mawadaci ne kake buƙatar wani abu ka ba shi kariya karka ko kuma a'a mawadaci ne amma kana jin haushinsa saboda wani dalili ko ka ji buƙata wajensa bai maka ba ko bai baka ba sai ka ci bari ka je an ka jirni ya shi ka ji ka ce ai wannan dama mugun mutum ne ban daɗe muna zanginsa ɗan yan kan kai ne kai kuma baka sani ba kawai ya haushinsa kai ne ba to shi ma kar kai wannan in kai haka ka yi zalunci aw faqira ko kuma talaka ne ya ku bayi ba shi da komai amma shi ne da gaskiya idan Allah nan mai za a je a yi shaida a kansa ka ƙi zuwa ko kuma in ka je ka yi shaidar da ba za ta durmiya shi ka ga ka cutar da shi ka ce to me amfaninsa ba gara ba ba a ɗaure shi can ya je shi gaskiya ya huta ma da fada ko kaza kaza ko kuma a'a talaka ne sai ka ce shi kuma shi ne mai laifi sai ka ce bawan Allah ya kamata a tausaya masa ya kamata a tausaya masa a duba halinsa a kashe ma da talaucinsa bari mu je mu kare shi kar kai masa wannan shi ba kaga talaucinsa in yana da gaskiya kada ya hana ka ba shi gaskiya talaucinsa in bai da gaskiya kada ya hana ka in ka ji shaida ka tabbatar masa da rashin gaskiyarsa kamar yadda wancan na farko ba wadatar sace ta sa ka tabbatar masa da gaskiya ba ba wadatar sace ta sa ka tabbatar masa da rashin gaskiya ba duk wannan sai ka wato auna ka kalli waye mai gaskiya sai Allah ya ce duk wanda yake waɗannan mai wadata ne saboda wadatarsa ka kare shi ta masa shaidar su ko kuma wato saboda wadatarsa kana jin haushinsa har yau kai masa ƙarya ko kuma saboda fakiri ne ka wato je ka tilka da niyyar da shi don a ɗaure shi ko kuma saboda fakiri ne ta raka ka tausaya masa ka je ka ba shi kariya ta ƙarya to duk waɗannan Allah ce ka sani fa Allahu awlatihima Allah shi ya fi cancanta da su ma'ana Allah ya fi kamata ka kalla ka gani ka yi shaidan nan dan Allah kuma ka ce shaida dan Allah ita ce gaskiya akan me ita ka bashi gaskiya mara gaskiya ka tabbatar masa da ita sai Allah yake fala tattabi'ul hawa kada ku san zuciya fala tattabi'ul hawa shine mailul nafsi ila shay'in wa raqabatiha fihi ka fi san zuciya saboda biyan bukata kaza ko jin haushin mai wadata kai masa bakar shaida ko ya ko kaunar ya baka wani abu kai masa kyakkyawar shaida al'adun bai dace ba ko kuma wancan talaucin sai sa kai masa bakar shaida ko kuma ainihin wato rashin sai sa ka ce ka tausaya masa a'a duk wannan kada ku wannan fala tattabi'ul hawa kada ku bi son zuciya wajen yin wannan shaida an ta'adu kada ku bi son zuciyar da za ta hana ku adalci ta ana ku ainihin wato yi musu adalci ku yi shaida daidai domin ku Allah ya kafa shaidu a doron ƙasa idan aka kama wanda ake nema ko ake zargi da laifi ko da kayan wani aka je kotu ai Allah ba mala'iku zai turo su ba da shaida ba su kare ne gaskiya su ba shi gaskiya ku mutane da kuke doron ƙasa ɗin nan kuke rayuwa a junanku irin wani abu ya faru a tsakaninku idan aka ce shaida ai a cikinku wanda suka san abin su za a kira wato su yi shaida ɗin shine sai Allah ke to fala tattabi'ul hawa kar ku bi son zuciya an ta'adilu ku fi yin adalci a'a ku aje son zuciya ku yi adalci ku aje son zuciya ku yi adalci wato ku tsaye da wannan shahada ku yi ta dan Allah ku yi ta dan neman dadan Allah domin kuma ku ma kun kare kanku a wajen Allah dan Allah ba zai kama ku da laifi ba sai da uku kai ta ba daidai ba Allah zai kama ku da laifi sai Allah subhanahu wa ta'ala a gaba sai ya ce wa in taru aw tu'ridu wa in taru aw tu'ridu ana akwai abubuwa guda biyu wa in taru idan kuka je ma'ana kuka yi wata lauya kuka karkatar da magana karkatar da maganar nan da Allah wurin kana sani ka karkatar da harshenka sai yadda wannan maganar da kake da ka juya ta za ta hana wato mai haƙƙi samun haƙƙinsa shi ne ko kuma alƙali ne sai ya yi wato allayu sai ya koma ɓangare ɗaya alƙali ne wannan ne wato shi rigimarsa yana yi da gwamnati sai zama to shi kuma talaka ne kuma ya fi gwamnati gaskiya shi ne aka wanci mulkinsa ko gonarsa sai ya kai gwamnati ƙara gaban alƙali sai alƙali ya ga wannan talakan da gwamnati yake shari'a gwamnati ce ta kalli gonarsa a nan sai alƙali ya juya maganar ya yi wani yare ya kawo wasu dokoki ko haka suke ko ba haka suke ba ya faɗa ya ce ai a dokar ƙasa duk ga baki ɗaya mallakar ƙasa ai ta gwamnati ce har kai ma ɗin na gwamnati ne sai gwamnati ya ce sai da kai ta gani shi ke nan shi mai talaka mai gona shi ke nan an ce ba wai gonar ba hashi na gwamnati ne sai dai tafi ya yi Allah ya isa maimakon a'a ba kalli takardunsa ba ko shaidunsa ko cewa eh lalle wannan gona ko wannan guri ko fuloti da gwamnati ta karɓa a bashi wato ta'awil a bashi compensation a kan wannan a biya shi wani haƙƙi kuma haƙƙin da ya kamata a biya shi in zai fitar da gonarsa ko fulotinsa ya sayar miliyan ɗaya gwamnati ta karɓa to miliyan uku ya kamata ta bashi saboda ita gwamnati ce haka ake a sauran ƙasashen duniya masu adalci mutum har addu'a yake Allah ya kawo saukan gidansa amma in za ka yi addu'a ka ce Allah ya kawo saukan gidanka ya kawo ka gani sai ka koma fa a shi ne ba ka can ba yadda za ka yi saboda shi wancan da yake addu'a cewa Allah ya kawo ya san irin sauƙin ya zo abinda zai sai da gidansa in gidansa na miliyan biyar ne sha biyar za a bashi sannan kuma a bashi wani fuloji a wata unguwa wacce take tafikin da gidansa yake unguwa ce awon gwamnati an ja ruwa an ja wuta an kai an ja hadda kasin girki an binne shi a ƙasa kawai juna zai yi amfani ba sai addu'a ba Allah ya kawo sau shi ba ya koma wancan area sannan a bashi bulokin kyauta sannan wurin gidan ma a taimaka masa a ce ga tirelar siminti da gaga ya addu'a Allah ya kawo sau ta kan gidansa ko saboda me saboda ya san ya mone kenan amma in ya san cewa an musau din ya zo an rushe da shi gaba daya shikenan sai dai ya shafa wani jini ya kama ke zafara da ya ji abin ne shi ya yi wannan addu'a ai ba zai yi ba dan haka sai zama cewa su wa alƙalai kada su yi allahi su karkatar da harshensu su zai wa mara gaskiya gaskiya an tuɓare mu har yau ko kuma koma su shaida tuɓare mu kai ne ka san shaidar da ake nema tsakanin wani da wani ana rigima rigimar nan da ake yi tsakanin wani da wani wani tabbas wannan gida ko wannan fuloti ko wannan gona ta sace aka ban masa gado wancan da suke rigima gado aka ban masa wato ya rike wa maraya yanzu ya ana maraya marayan ya kai kotu marayan da ya kai kotu cikin waɗanda za su zo su bayar da shaida a tabbatar wa marayan nan haƙƙin sanin shi ya gadi gidan nan ko gonan nan ko fulotin nan da kai sai aka neme ka domin ka san sanda in saya baban wannan maraya ya yi ka san sanda ya saya in mallaka in ne ka sani kana da masaniya sai aka zo sai aka nemi ka je ka ba da shaida a matsayinka na dattijo da wanda ka san sirrin wannan abu ga me shi sai ka ce kai kawai ina zaune zama na lafiya ce in je kotun tsaya gaban alƙali ina ba da shaida haka ɗaure ni je ka ba ruwa na sai na san kai kake da gaskiya wallahi wallahi na baban ku ne amma wallahi ba zan yi zuwa kotu ba kai ta ba taɓa zuwa kotu ba ba kuma zani ba ka gani ya zama tukure duke nan kun ki zuwa kotu ku ba da gaskiya abin nan domin galibi ba haushi aka ce kotu dandalin zai ce ya ba wa Allah ya yadda aka fi kotun Allah da aka fi kotun kafin dan haka sai ce a shi ba za shi ba shi ma kada kai haka ka je ka ba da gaskiya abin da ka sani shi ma in ka je ka faɗi gaskiya kada ka koyi wata magana wanda in ka faɗe ta ita ce za ta ware da matsala sai ka je ka ba da shaida a rabi ko kuma ka kalli wanda aka kai karar ce to amma shi ma wani ai muna tare da shi bari zan je kotu in ka je kotun sai kai wata magana kai jin waye da kamar wanka maganar da ba za ta fitar da wato haƙƙin wancan ba akwai maganar da za ka yi kuma ta ware matsalar ta fitar da mai haƙƙi haƙƙi shi ma a nan sai kai layi kai wata magana wato wacce ba ta fahimce ta ba dan in ka je ka tsaya gaban alƙali alƙali ya tambaye ka ka san kaza kaza in ka sani ka ce baka sani ba fa abin da alƙali zai maka ce sallalle kai shi ai na ce a kawon da suka sani to kuma ka sani abin da ka faɗa wato shi alƙali zai amfani da shi wurin faɗin sai ka ki faɗan gaskiya ko kuma ka faɗi rabin gaskiya ka ki faɗan rabi ta yadda da ka faɗe ta cikakkiya haƙƙin zai fito shi ma anan Allah ya ce kar ku wa in taru aw tu'ridu huwa da kuka yi layyin kuka yi ko irado Allah ya sani Allah ya ce fa inna Allaha ta'ala bima ta'maluna khabira ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance wato dangane da abin da kuke aikatawa ko abin da kuka aikata na shaida daidai ko kuma ko kishi daidai khabiran ne masani ne in kun yi daidai Allah zai ba ku lada ya sakanta muku in kun yi kishiyar daidai wato haka Allah madaukakin sarki zai kama ku da laifin yin kishiyar daidai din na'am
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
ثم قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله
ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وبنجي تبارك وتعالى اليوم cikin wannan aya ya kira bayinsa masu imani da suna nasibar abin da suka yi ko kuma har yau tare da su ya haɗa kuma da wato ahlul kitab. Ahlul kitab su ma sun shiga cikin wannan kiran ya ayyuhal ladina amanu, ya Allah ya kira masu imani gaba ɗaya sannan kuma tare da ahlul kitab. Ahlul kitab shi ya ce da su ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi, ma'ana masu imani sa'irin mu'minun gaba ɗaya wato su ƙara ƙarfafa imani ko masu imani ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi ko masu imani ku ƙara danƙon imaninku ku ƙarfafi imaninku da Allah, ka ƙara ƙarfafar imaninka da Allah kamar yadda Bahaushe yake cewa in kana da kyau ka ƙara da wanka, ma'ana bayan imanin ka karanci ne imani ka san imani ka inganta imaninka kai mai imani. Su kuma ahlul kitab kiransu ake suma wato su kai wato su yi wannan imani irin yadda ahlul imani suka yi. Su ahlul imani ana an kira su domin wato imaninsu su kai shi su ƙara masa lamba su ƙara masa gudu su ƙara masa matsayi ya kai wani guri da ake cewa mustawal yaqini, imaninsu ya zama yaqini ne na dahir babu shakka babu kokwanto cikin imaninsu. Su kuma ahlul kitab da'awa ce ta da suna da'awar imani to yanzu zuwa su yi imani sahihi. Ahlul kitab dinnan sun kasu wato ka sun kasu wato kaso biyu. Ahlul kitabi na Yahudawa imaninsu da suka taho da manzanni sai suka tike suka rufe imaninsu na ƙarshe da manzon Allah annabi Musa da annabi Isa alaihi salam ya zo sai suka ƙi ba da gaskiya da shi. Sannan kuma su kuma ƴan mishan da annabi Isa alaihi salam ya zo suka yi imani da shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da su da ahlul kitab ɗin can. Ahlul kitab sun tsaya imaninsu da manzo Musa wato Yahudawa kenan. Su kuma ƴan mishan sun ƙara da manzo Isa sun kuma ba su haɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To shi ne Ubangiji ya kira su domin suna da awar imani to su yi imani sahihi domin imani yanzu da suke kansa sabin kitabi ba imani ba ne ingantacce. Dukkan imaninsu ba zai inganta ba sai sun yi imani da manzancin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukkan su ba su yi ba, waɗancan ba su yi imani da Isa ba bane su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan sun yi imani da Isa amma ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, saboda sai ya zama imanin da suke kansa ba imani ne sahihi ba, ba imani ne ingantacce ba, don haka sai aka kira su ilal imanin sahihi. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Sannan imaninsu sun ya tsaya ga littattafansu a su ƙara imaninsu da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal kitabin ladina zala ala rasulihi, da littafin da aka saukar ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne alƙur'ani ba da iya at-taura ko injila ba. Wal kitabin ladhi unzila wato min qabl, da kuma kamar yadda suka yi imani da littattafan da aka saukar gabanin wato alƙur'ani, shi musulmi wato duk ya haɗa ya yi imani da dukkan manzanni la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, cewa gaba ɗaya ba wanda muke shakka ko kokwanto cikin manzancinsa. Haka littattafai don mun yi imani da manzanni da littattafai, sannan muka yi imani wato da manzo na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam cikakken wato dukkan annabawa da manzanni, kuma imaninmu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya naka ƙarfafa imaninmu da dukkan manzanni, domin wanda ba za mu iya kafircewa manzo ɗaya daga cikin waɗancan manzanni ba, dukkansu mun yarda manzanni ne na Allah. Haka da littattafan da aka saukar Allah ne ya saukar da su, amma yanzu imani na ƙarshe wanda Allah ya tabbatar mana a kai shi ne imani da manzon ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam
وسلم da kuma littafi imani da alqur'ani kamar yadda a taura da injila kafin a rikita su a canza su mun imani mun ba da gaskiya da su amma ba da su ne za mu bauta wa Allah ba da alqur'ani za mu bauta wa Allah saboda yahudawa wato ba su imani da injila ba sun bari kuma a zo alqur'ani su kuma yan mishan ba su imani da alqur'ani ba sai wato imani wato da kawai injilansu sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gargaɗe su cewa da bayan ya yi kira ga cewa ahlul kitabi su zo su yi imani ingantacce sai Allah madaukakin sarki ya ce to wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce wa Allah wa man yakfur billahi ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala ko a rububiyya ko a uluhiyya ya furbin dahi ya kafircewa kaɗaitar Allah ta fannin rububiyya ya kafirta ko ta fannin uluhiyya ta fannin rububiyya ya ɗauki aikin Allah ya biyo wani Allah ya shirka a rububiyya wannan ainihin shi ma kafirci ne shirka a uluhiyya ya ɗauki wani abu na ibada ya sarrafa shi ga wani Allah shine kafir shi ma kafirci ne Allah ke to man yakfur billahi wa malaikatihi haka ya kafircewa mala'ikun Allah wato Allah ne ya sauke da ya halitta bayinsa akwai bayi mala'iku bayi ne na Allah Allah ya kira su ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun cewa su mala'iku wato bayin Allah ne wanda Allah ya girmama kuma ya dora layin rayuwarsu a kan wato tafiya ta kaifi ɗaya la ya asunallaha ma amarahu su ba su saba umarnin Allah kullum yaf'aluna ma yu'maru abinda aka umarce su shi suke bayi ne na Allah Allah ya halicce su kamar yadda ya halicci ɗan adam bambancin halitta ɗan adam da su Allah ya halicci ɗan adam asalin farkon halittar ɗan adam shine Adamu alayhi salam da turbaya da yashi shine Allah halicci dan Adam sannan ya daidaita shi ya mai da shi mutum ya yi masa jiki da jini da tsoka da numfashi da sauransu su kuma mala'iku Allah ya halicce su da haske sannan kuma su ba mata bane ba maza bane sannan alaƙar su da Allah bayi ne da Allah ba wazirai bane ba mataimaka bane bare su zama alloli ko su zama wani abu kuma bayi ne Allah ya kira su ibadun mukramuna bayi ne wanda Allah ya karrama yake tsaye ya ba su waɗansu ayyuka da ya dora su a kai suke yi da umarnin Allah sannan kuma su ba sa saba umarnin Allah duk abin da Allah ya ce sun yi sun zartar sannan kuma tare da haka ma'asumai ne ma'ana ba sa saban Allah domin a kan layi ɗaya suke sannan ba sa cin abinci abincinsu tasbihi ne yadda kai kake numfashi ɗan adam ko mutumin da yake a raye ko da ba shi da lafiya ko numfashin zai gagara za ka ji an ce da kare ke numfashi ko kuma nishi yake ko haji yake ko wani abu sanda numfashinsa ya ɗauke sai dai in ya mutu to su kuma tasbihi shine abincinsu shine abincinsu ba abinci suke ci ba kai imani akwai wannan halitta da Allah ya halitta ko ba ka gansu ba su ne mala'iku kuma matsayinsu wajen Allah bayi ne na Allah da Allah ya karrama kai imani da dukkan waɗancan lajjajjabai da Allah ya saukar wanda ya baka labarin su cikin alqur'ani da ba wanda bai baka labarin su ba saukakku ne daga Allah ka yi aiki da alqur'ani shine ma'ana imani da littattafai na Allah sannan kai imani da manzanni dukkan manzannin da Allah ya aiko saɓanin yahudawa ba su yarda da annabi Isa ba ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saɓanin yan mushan ba su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kai musulmi gabaki ɗaya dukkan annabawan da manzannin farkonsu tun daga manzon farko annabi Nuhu alaihi salam har ya zuwa na ƙarshe duk ta ba da gaskiya ka yarda annabawa ne da Allah ka yarda wato manzanni ne wato Allah ya aiko su sannan kuma ka yi imani da yawmul akhir cewa akwai wata rana ta ƙarshe ta ƙarshen duniya, ranar tashin alkiyama, ranar da za a tashi mutane daga kaburburan su a tsayar da su don yin su hisabi akan ayyukan da suka aikata a wannan farfajiya ta duniya. A nan ya kawo arkanin imani guda biyar, bai kawo cikon na shida ba. Cikon na shida sai ka tafi wato suratul Qamar kenan. Sai ga Ubangiji yana cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin, shine ma'ana ruknul iman wato na shida daga cikin wato arkanul iman, cewa kai irin wannan imanin duk wanda bai wannan ba, bai imanin sa bai zama irin wannan ba, Allah ya ce faqad dalla dalalan ba'ida, Allah ya ce tabbas dalla ya bata, wani irin bata sai Allah ya ce dalalan ba'ida, bata mai nisa, nisan da ba a ma tsaran zai wayo ya dawo kan gaskiya, dalalan ba'idan la turja hidayatuhum, wanda ba a ganin ma zai iya shirya, duk wanda imanin su bai zama irin wannan ba, ma'ana ya halaka kuma yayi asara kusuranan abadiya, yayi asara ta har abada, wato har ta gaban abada kenan. Na'am.
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
وَالَّذِي تبارك وتعالى تكون آية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. والذي تبارك وتعالى يتي ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. والذي تبارك وتعالى تكون آية الشيخ أبو بكر محمود بن رحمه الله تعالى يزوم تفسير وانا آية في وتواني تفسيري وديدي معنى تكيتشي كما مفاد معنى فتتشي وتوكالنا وانتزاك فهمشي معنى فمريك بأوشي كيشوا كمون باري باري ام بأوشي كيشي كمون باري 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 انتزاك مسا كينا مزاك مسا اي مسا دلا kai masa sala, in lemonin ta bari in masa sala shi ne sai ya mata sala ya ce innan lazina amanu sai ce bi Musa ya ce wahumul yahud, su ne yahudawa, sun makafaru sai suka kafirta, waɗannan yahuda kenan suka kafirta ina sai ce bi ibadatin ijiri da hoton ɗan maraƙi da suka yi. Ai, idan muka tuna wato annabi Musa alaihi salam, Allah ya yi alƙawari da shi na zai je ya sabu da Allah bayan wasu kwanaki da zai yana azumi kwana 30, aka ƙara masa 10 suka zama 40, zai yi azumi ya yi muyajabi ya gada da Allah ya karɓo littafin Ashura. Don haka annabi Musa alaihi salam sai ya wakilta ɗan uwansa Haruna cewa ainihin wato cikin waɗannan ƴaƴan Banu Isra'ila ya zama halifansa, shi zai tafi munajati sai bayan kwana 40 zai dawo, in ya dawo zai dawo da littafin shari'a wanda za su yi aiki da shi, domin a taura ga baki ɗaya jumlatan Allah ya bayar da ita ga manzon Allah annabi Musa, saɓanin Alƙur'ani shi tsawon shekara 23 yana sauka, gwargwadon buƙata, gwargwadon yanayi, gwargwadon hali, gwargwadon lokaci, gwargwadon inda aka samu kai, gwargwadon abin da ake ciki. Kasa Alƙur'ani ne ta sauka ta jirijiyar a hankali cikin shekara 23, ita kuma ainihin addaura gaba ɗaya ta zo a rubuce a don jumlatan aka baiwa annabi Musa lokaci ɗaya da ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne sai ya ce sun makafaru bi ibadatin ijiri, a waɗannan yahuda bayan annabi Musa ta fi munajati, domin Allah ya ce wa izuwa adina Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimuna, Allah ya ce thumma afawna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkuruna, Baqara aya ta 51-52. Ubangiji ya ce wa iz azkur ga fada kai manzon sallallahu alaihi wasallam ko ka tuna ya kai mumini ko mai karatun alqur'ani in wa adana musa lokacin da muka alƙawari da musa 40 laila na bayan kwana 40 shine shi Allah ya ce thumma takhaltu al-hijra waɗannan su yahudawa sai suka bauta dan malaki domin bayan annabi Musa ta yi akwai Musa sabiri a cikin su makeri ne shedani ne lokacin da za a fito su wannan hijira su bar Misra zuwa Baitul Maqdis inda Fir'aun ya biyo su Allah ya halakar da shi domin matan su sun je da daddare sun ali gwada-gwadaina matan kirdawa kabilar Fir'auna suka ce su ba su aron gwada-gwadansu da abun wuyansu da abun hannu za su sa su tafi sannan iri in sun da za su mayan mutu suka ba su sai zama wannan fita da aka ita ce fitar ƙarshe wadda Fir'auna ya bi su Allah ya tsallakar da su ko ya halakar da Fir'auna yanzu matan su ga su da gwada-gwadan da suka aro na al'ummar da Allah ya halakar da Fir'auna kenan su kuma ya ƙetarar da su shine Musa Samiri ya yi amfani da wannan damar ganin annabi Musa baya nan ya ce tattaro waɗannan gwada-gwadan ba nasu ba ne a ƙona su ya haka wani rami ya hura wuta aka jefa waɗannan gwada-gwadan suka narke sai ya ƙera su ya fitar da wani ɗan maraƙi sai ya masa wani rami ya ƙera masa wani wato sijjabaru a ciki sai ya matsa shi sai ya kafa kukan wato ɗan maraƙi sai ya kashe ce haza ilahu kuma ilahu Musa kalafi wannan shine annan naku shine annan Allah annabi Musa shi ma manta waye ya tafi bilindiwa zai dawo da haka ka tsun banda dakikanci ku da Allah na gaskiya kuka ga gaskiya kuka keta da katon kogi na kogin Nilo na Bahar Maliya Allah ya tsallakar da ku a gaban ku ya halakar da Fir'auna da rinjinansa har ayi wani dan marakin banza a ka a ce kuma Allah ne ku yadda in banda wuta da jahilci da rashin aqida ya haka jissan da mutum ba shi da aqida za a yi ta cutarsa a yi ta wankansa a yi ta damfararsa kowane wawa tsakani ya zo ya gaya masa ƙarya sai ya karba shikenan ai wannan zai yi maka kuɗi yanzu ka ka dubu ɗari zai maka miliyan ɗaya dan ne ba zai miliyan ɗaya ba ya yi ta miliyan da yake son dubu ɗari in ban da kai mahaukaci ne ka ga ta ka ɗari ce sahihi ya tashi ta ƙarya ce amma da rashin hankali sai kai jikinka yana rawa za ka taka ba shi wai kai riba za ka ci in yi miliyan ɗin ya rike miliyan ɗinsa ɗaya ba ta fi ɗari ba dan ne zai ce ba ka miliyan ɗaya kuma ya karɓi ɗari a kuma ɗarin ba a cikin wannan ba za ka ba shi wata za ka kame kyau ka ba shi ka ga akwai rashin hankali rashin aqida da rashin wayewa da rashin sanin Allah yake kawo irin wannan wankiyar tana shigowa tsakanin mutane hana wanke su dan haka je musu wannan dan maraƙi suka bauta masa sai da Musa alaihi salam ya dawo sannan al'amura suka adina to wannan shine malam ya ce inna alladhina amanu aynu Musa ta ga sun imani da Musa wa mun yahudi ya ce su ne yahuda ya ce sun makafaru suka kafirce bi ibadati al'ajli da wannan bauta dan barakin da suka yi sun ma'amanu ba'dahu da ya dawo suka sake yin imani suka sake yin imani bayan Musa alaihi salam ya tafi annabi Isa ya zo sun makafaru bi Isa suka kafirce wa Isa alaihi salam suna nan akan kafircin su ba su yadda daga iri da manzancin annabi Isa ba sun mazzadu kufra sai kafircin su ya karu dawa da kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sun yi kafirci sun yi imani na farko dawa da annabi Musa alaihi salam bayan ya tafi munajati ya karbo a taura suka yi kafirci da me suka yi kafircin ta bautar ɗan maraƙi sannan sun ma'amalu da ya da suka yi imani suka dawo suka watsar da ɗan maraƙi ka gani bayan annabi Musa ya zo annabi Isa ya zo sun makafaru sai suka ƙara kafircewa da wake nan da Isa bayan wannan sai Allah ya ce sun mazdaku kufran sai suka tsara kafirci akan kafirci da kafircin su 97 ne cikin 100 yanzu sai kafircin su ya ninka ya haura 100 ya kai 100 kaza kai 1000 kaza suka tsara kafircewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun mazadu kufran bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to su ne wanda Allah yake lam yakunillahu liyaghfira lahum da dai Allah ba zai taɓa yi musu gafara ba ma aqamu alayhi matakar sun tsaya a tsawon kafirci ba canza ba ba su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba da dai Allah ba zai taba yi musu gafara ba wala yahdihum sabila Allah ba zai taba shiryar da su wani tafarki wata hanya ba ay tariqan ila al-haq Allah ba zai taba shiryar da su wata hanya wata hanya ta gaskiya zuwa ga gano gaskiya ba dan haka saboda ni sun maimaita wato sun yi imani sun yi kafirci sun maimaita imani sun maimaita kafirci kuma kafircin ya karu ya karu ya karu akan yadda wato suke a farko sun yi wato kafirci daban-daban sun yi imani kuma suka yi al-kufru ba'da al-imani marratin kathira suka maimaita kafirci bayan imani har sau da yawa ya dillu ala annahu la waqul li imani fi qalbihi fi qulubihim cewa ko wanda suka yi wannan babu wato aukuwar imani dama na gaskiya cikin wato zukatansu babu karuwar imani cikin zukatansu sai dai kafirci sai dai izgili da suke da imani da'awar imani da'awa ta izgili ba wai da'awa wato ta gaskiya ba Allah subhanahu wa ta'ala ce da sai waɗannan yadda suka rayu suka mutu a kan wannan wato kafirci nasu da kai Allah ba zai taɓa yi musu gafara ba lam yakun illahu hay lam yakun fi sunnatillahi an yaghfira lahum baya daga cikin sunnan Allah ya yi waɗannan mutane wato gafara wala yahdihum sabilan yanjuna bihi wa yasalu Allah ba zai taɓa shiryar da su wata hanya ko na tafarki da za su tsira su samu sa'ada ba wannan kamar gargaɗi ne da ahir da jan kunne musamman ga Yahudawa da ƴan mishan cewa ahir su gane kuskurensu su dawo kan abin da yake daidai su dawo kan abin da yake shari'a idan muka kalli waɗannan ayoyi za mu ga mun samu abubuwa guda biyu ko uku ko ma huɗu a cikinsu abu na farko shi ne wajabci wajabcin mai kenan wajabcin tabbatar da adalci wajabcin tsayawa da adalci a wajen ba da shaida ko kuma yin shari'a da ba alƙalin an taɓa shi ba a ba shi ba wa in tawo aw tu'ridu alƙali zai iya yin allayyu ya koyi bayan wanda ya kaka saboda yana ga ya fi ƙarfinsa ko ba ne ko kaza ko wani abu da sauransu hashi ya shiga ciki wajibi ne yin adalci cikin shari'a da kuma ba da shaida wajibi ne yin adalci a nan wajibi ne dole ne ba wai musafi ba ne ko ganin dama sannan muka fahimci abu na biyu haramcin ne haramcin shaidar ne kenan haramcin shaidar zur ko kuma ƙin bayar da shaidar ka san gaskiya za ka iya faɗin gaskiya ka ce kai ba za ka kotu ba dan me za ka kotu kai ba ka taɓa zuwa kotu ba ba ka taɓa laifi ba a wannan kuma shaida ce za ka je ka yi buƙatar hakan ce ta taso ba ta aka yi ka je alƙali ya daure ka ba ka je ya tambaye ka a kan abin da ka sani a kan abin da ake shari'a kansa ka faɗi abin da ka sani tsakani da Allah cewa ainihin kar ka ƙi ka ce ba za ka ba shi ma laifi ne sannan muka fahimci abu na biyu wajibi ne abu na uku kai wajibi ne cigaba a kan ne a kan imani da neman ƙarfafa shi kullum har mutuwa kada ka bar imanin ka yi rauni kullum imanin ka ka dinga yi masa cajin batir ma'ana ka dinga caza shi da me da wato ilimin da za ka samu imani da shi domin idan ba ka samu cajin batir ɗin ilimin imani ba ba in iya wato in batir ɗin imanin ka zai yi ma'ana imanin ya zuke ya rabu domin imani yana ƙaruwa da aiki yana rabuwa da aiki Allah ya ce wa yazadan ladina amanu imanan ma'abuta imanin su yana ƙaruwa da abin da suka ji na ayoyin Allah ko na ayyukan imani haka imani yana rabuwa da aikin sako ko aikin asha ko aikin tir imani yana rabuwa da wannan dan haka ka dinga jaza imaninka kana ƙarfafa shi wato hatta mut har zuwa wato mutuwa kenan sai kuma abu da hudu na karshe da muka samu bayanu arkanul iman rukunan imani al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir muka ce sai na al-qadari khairihi wa sharrihi to rukuni na shida shine bai kawo cikin wannan ba sannan muka fahimci abu na biyar kali a nan ka ce wato shi murtadi wanda ya ridda ya ban musulunci za a ba shi notice a kai shi wajen alƙali ya tabbatar da riddarsa a ba shi notice kwana uku ya dawo in bai dawo ba sai a yi masa haƙƙi a kashe shi wato haƙƙi ne haƙƙi masa shi ne sun ma'amar sun matafar sun mazabi sun fara zuwa ƙarshen aya lokaci ya fito alhamdulillah sai mu tsaya.